sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da suka biyo bayan fitina a Jos, jihar Plateau. Neja kuma ta kafa kwamitin gano zalunci da ƴan rusasshiyar rundunar SAS suka aikata. Idan muka leka Niger, wata kungiya a birnin Kwanni ta bada tallafi ga matsinta don hana tafiya cirani. Muna dauke da martanin PDP ta Bauchi kan zargin zarmiya da wasu suka yi wa nan jihar Hasaka mika korafi ga EFCC. Muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya. Inda hukumomi ke kokarin kawo karshen wawushe kaya bayan kwashe makonni biyu ana zanga-zanga a kasar da tafiyewan jama'a Afirka. Shugaban na Najeriya ya kara da cewa yana goyen bayan gudanar da bincike a jihar Lagos don tabbatar da adalci ga masu zanga-zangar lumana da suka rasa rayukansu daga jami'an tsaro da kuma waɗanda suka yi asarar dukiya a lokacin tashin hankalin, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar. Ya kuma yi kira ga mutane a duk fadin kasar da su kiyaye zaman lafiya da ƴan uwantaka, in ji sanarwar. Afka masu zanga-zangar lumana a Lagos a makon da ya gabata, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 a cewar kungiyar ta Amnesty, ya harzga kasar da ma kasashen duniya. An soki Buhari sosai saboda rashin yin magana bayan tashin hankalin. A jiya Lahadi, lamura sun lafa a Lagos, babban birnin tattalin arzikin kasar, bayan da gwamnati ta sassauta dokar hana fita da aka sanya ranar 20 ga watan Oktoba don hana karuwar tashin hankali. An cinnawa gine-ginen gwamnati wuta a wurin, an wawushe manyan kantuna tare da lalata ababen hawa yayin rikicin. Amma hukumomi na ta fafutukar kawo karshen guguwar sace-sace a wurare da dama na kasar, inda dimmin jama'a suke bijirewa dokar hana fita don wawushe rumbunan ajiyar gwamnati. Kasar Colombia ta zarce miliyan 1 na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi, bisa ga bayanan cibiyar da ke sa ido kan cutar coronavirus ta jami'an Johns Hopkins ta tattara. Kasar 30 Amurka ta samu sabbin kamuwa da cutar 8,769 daga Asabar zuwa Lahadi, wanda ya kawo jumlar miliyan 1,771, kuma adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya kai 30,000. Colombia ta zama ƙasa ta takwas da ta sami yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus miliyan 1, bayan Amurka da India da Brazil da Russia da Faransa da Argentina da kuma Spain. Faransa da Spain sun wuce matsayin miliyan guda ranar Juma'a. Kasar Amurka ta kafa tarihi a yau da yawan mutanen da suka kamu da cutar 83,757, wanda hakan ya wuce yawan da aka taɓa samu a rana ɗaya, wanda aka samu ranar 16 ga watan Yuli da sama da mutane 6,000. Shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence, Mark Short, ya kamu da cutar coronavirus kuma ya killace kansa tun ranar Asabar. A cewar mai magana da yawunsa, wanda ya ƙara da cewa an gwada Pence da matarsa ba su da cutar kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da takwarorinsa na takara jiya Lahadi sun ƙara magoya bayansu ƙarfi, tare da neman shawo kan sauran masu kada ƙuri'ar da ba su yanke hukunci ba kan wanda za su zaɓa kwanaki 9 gabanin zaɓen ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba. Trump ya halarci wasu gangami cikin ƙananan jihohin arewa maso gabas na New Hampshire da Maine, waɗanda ƙuri'unsu za su iya zama masu muhimmanci a zaɓen. Trump da Biden na ci gaba da neman ƙuri'u 270 don samun rinjaye cikin ƙuri'u 538 masu muhimmanci da ake kira Electoral College, inda ake amfani da sakamako ga wanda ya samu nasarar jiha-jiha ba yawan ƙuri'a jama'ar ƙasar ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Makonni 11 bayan zaben shugaban kasa da aka yi ta takaddama, rikicin tsohuwar jamhuriyar ta Soviet ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa, Sviatlana Tikhanovskaya ta saka. Kin saukan Lukashenko bayan shekaru 26 akan karagar mulki, zai gwada ko ƴan adawa suna da dimmungon bayan da suke bukata dan dakatar da kamfanoni daga aiki a duk fadin kasar mai mutane miliyan 9.5. Tikhanovskaya, wacce ta tsere zuwa Lithuania bayan zaben ranar 9 ga watan Agusta domin kare lafiyarta da iyalanta, ta buƙaci ƴan ƙasar Belarus da su fara toshe hanyoyi a yau Litinin, su kuma rufe wuraren aiki, su daina amfani da shagunan gwamnati da ayyukansu, tare da cire duk kuɗaɗensu daga asusun bankinsu. Akalla mutane 100 aka kama biyo bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a Luanda, babban birnin Angola, wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya Lahadi. Yan sandan kwantar tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga dan tarwatsa zanga-zangar da ta jawo kusan mutum 2,000. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan hanyoyi ta yin amfani da duwatsu da itace da kuma kona tayoyin mota. An kame da dama daga cikin masu zanga-zangar, ciki har da 'yan jaridar da ke daukar rahotanni a wajen. Dakaran haɗin gwiwa da ke samun goyon bayan Amurka SDF na ci gaba da kai har-har kan 'yan ta'addan da ke alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta IS a gabashin Siriya. A daren jiya, dakaran Siriya sun kame mambobin wata ƙungiyar Daesh da ke alhakin kai har-har a Deir ez-Zor, bisa ga cewa kafar labarai ta Deir ez-Zor a jiya Lahadi, ta hanyar amfani da kalmar larabci ga ISIS. Mambobin ƙungiyar ISIS uku aka kame a harin na ranar Asabar, kuma sun fito ne daga yankin Shuhel na lardin gabashin, a cewar kungiyar ta kafan yaɗa labaran.
Labaran duniya aka saurara, yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni, inda za mu fara da wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana kan matakan da gwamnatin jihar Plateau ta ɗauka bayan zanga-zangar ENSAS.
Matasan da suka kwashe yinin ranar Asabar suna fasa rumbunan ajiya da ofisoshin gwamnati, suna kwashe abinci da muhimman kayayyaki. A jiya Lahadi sun fasa shaguna da gidajen wasu masu fada aji, duk da dokar hana fita na sa'o'i 24 da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu. Malam Sani Suleiman yana aikin sasanta sabani da samar da zaman lafiya a Najeriya.
Matasa shugabanni na addini da na al'umma su fahimci cewa idan aka bar wani abu ya ci gaba da faruwa, za a lalata al'amuran ƙasa, kuma babu wanda zai samu amfanuwa da wannan al'amari. Ko da da wani irin suna ne a dinga zuwa ana fanne wurin ajiye kayan gwamnati, ba wai kayan abinci kadai ba, ana kuma lalata takarduna record na gwamnati. Wannan ya wuce zancen zanga zangar lumana ya shiga kuma aikata da ci. Kada mu bari a mai da jami'an tsaron ƙasa su zama ba su da katabu, yana da hatsari. Gaskiya ne akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara a yadda ake gudanar da Najeriya, to amma hanyar tashin hankali ba shi ne zai kawo wannan gyaran da ake buƙata ba, sai dai ƙara ɓarnatarwa.
Shi ma Mr. Parkin Jacob da ke aikin samar da zaman lafiya da ƙwato haƙƙin waɗanda aka zalunta ya ce lokaci ya yi da hukumomi da jama'a za su fahimci juna.
Gwamnati ta ji kukan matasa, a zauna a tattauna da kyau. In ba a zauna an mun jawa juna kunne ba, abin da ke gaba da mai kuɗi da tallaka mun shiga wani yanayi da za a samu damuwa.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang cewa ya yi.
Yanzu ana taruwa domin a duba yadda za a gulloma matsalar. Matasan nan dole a nemi shugabanninsu. Gwamnati tana iya kokari don iya sami waɗanda suke ba su umarni, dole a yi magana da su.
A halin da ake ciki kuma, rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta cafke mutane fiye da 100 da take zargi da satar kayayyaki a hukumar inganta harkokin noma. Kwamandan rundunar tsaro ta STF Manjo General Chukwu Emeka Okonkwo ya ce sun samu waɗanda suka kama ne da injinan famfon ruwa, buhunhunan takin zamani da magungunan feshi na kashe ƙwari da kuma buhunhunan ajiyar hatsi. Manjo General Okonkwo ya ce za su ci gaba da samame kan ɓata gari har sai sun tsaftace jihar Plateau daga masu tada zaune tsaye. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A jihar Niger kuma, kwamitin da gwamnati ta kafa na binciko irin laifukan da 'yan rusasshiyar rundunar SAS suka yi don bin kadin mutanen da aka zalunta, Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoton.
A lokacin da yake kaddamar da wannan kwamiti, gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sun yi ne domin bin umarnin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Saboda an yi ta zanga-zanga a Lagos, inda mutanen Lagos da yawa suka fito suna ta zanga-zanga cewa mutanen SAS na kashe mutane na kaza kaza. To a gaskiya wannan yanayi ba ko ina bane a Najeriya. To amma saboda ana son zaman lafiya a Najeriya, kungiyoyin gwamnoni da gwamnatin tarayya mun yarda cewa to kowane jiha su zo su kafa wannan bincike. In akwai wanda yake ganin an zalunce shi, ya zo bisa wajen wannan komiti ya kawo kara, ya nemi dan sandan da suka abinda suka yi a hukunta su. Ban kirs amana muna da wannan matsala, amma in ma dai an sa su ne ma mu da muke da matsalan yan ta'adda da barayi da kinabasa daji, in ma ya kama a tattaro su duka daga Lagos a kawo mana, mu sunan naje muna so za su taimaka mana kwarai da gaske.
Shugaban kwamitin mai shari'a Ishaku Usman ya ce za su fara gayyatar jama'a domin jin korafe-korafe akan wannan al'amari.
Nan da sati daya wanda an taba cin zalunci din shi ko mere cikin mutum din, muna da yan sanda, muna da lawyoyi, muna da yan human rights, muna da kowa da kowa.
Shi ma dai tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Barista Adamu Usman, wanda yana ɗaya daga cikin yan wannan kwamiti, ya ce za su yi kokarin shawo kan jama'a domin su zo su ba da bayanan korafe-korafensu.
Tun lokacin da na gama gwamnati na koma ga yin aiki na lawyer, to wasu abubuwa za a ga cewa ɗan sanda in akwai ɗan magana ne ko na batun bashi ne da juna sa mai da shi na laifi. To za mu ba jama'a dama su nuna musu cewa in sun zo fili duk yanda suka samu matsala, in Allah ya da za a ji koke-kokensu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta baiwa kwamitin wa'adin wata guda da ya kammala aikinsa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, wata kungiya ta tallafa wa matsinta da kayan aiki don dakatar da yiwuwar fitar jama'a zuwa cirani. Tallafin ya auku ne a birnin Kwanni, kuma yana cikin muradin 'yan Nijar na ciyar da ɗan ƙasar. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Hana zaman kashe wando da ma ana matasa ɓallewa bayan aikin gonaki na damana zuwa cin rani ƙasashen waje, kuma ratsa sahara da teku don neman Allah kawa zuwa kasashen turai. Shi yasa wata kungiya mai zaman kanta da ake ce ma Project Priya tallafa ma masumta kishi na gundumar birnin Kwanni da kayan aiki daban-daban domin su sanya wa jikinsu toka zuwa kamun kishi da zaran aka bude tafukka. Lieutenant Colonel Iliyasu Musa shine shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanni.
Project da ake ce ma Priya shine kasa ga wannan fasaha ta shugaban kasa ta 'yan Niger su ci da 'yan Niger. Ka gare gashi nan jirgi ma na ruwa, jirgi 30 an ka kawo, hilahilai waɗannan na tahiya da shi, riguna waɗannan na shiga ruwa da ake ce ma gilet de sauvetage su ma da 60 an ka kawo, buret da 80 an ka kawo, rato da 80 na hidda cawa da cikin ruwa an ka kawo, takaluma waɗannan da 80 na shiga ruwa, kai kaya tubarakallah ga sunan tunna hidda ma tabki cawa da na kamun ki hadda ma na sarrafa kihin kayan soya su da sunan
nan kayan menene kuke shira gare
su. Unhani sosai yadda dace su sa su ga hanya wadda ta dace su aiki da su, su unhani da su.
Masumta kamun kifin sun nuna gamsuwar su.
Mama Ebro, jisadan na makamaki. Dukkan al'umma ta gama firiya ta taimako mu da kaya, dukkan masumta na jihar Kwanni. Mun ci shekaru ba mu taba jin dadin al'amari ba irin shekarar bana. Mu masumta mun yi aiki da komi muna yi. Tun zamanin Muhammadu Ango mu samu kaba ta kyauta da firiya ta yi muna bisa ga wanga kokari.
Wannan kaya da aka ba ku da taimako za su kawo muku a cikin naku ayyuka.
Da wanda ya iya da wanda bai iya ba, kowa zaje jin dadi shi hau shi koya. Ebro Garba na Rafi, president na Rafi. Alhamdulillah mun ji dadi kwarai. An taimaka mana da dalle za mu yi musu tadani irin wanda muka tadana na mu kaya, haka za mu tadane su.
Wannan tallafin da masumta kifin na gundumar birnin Kwanni suka samu zai karfafa wa hukumomin kasar a tsarin su na dan Niger, ya ci da dan Niger. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ka Haruna. Jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Bauchi ta ce waɗanda suka kai wata ƙara hukumar EFCC a Abuja cewa ana zarmiya a jihar Bauchin neman suna ne kawai da adawar siyasa. Wannan ya biyo bayan wata tawagar 'yan jihar Bauchi da suka miƙa takardu shedkwatan EFCC suna buƙatan ta sanya ido kan gwamna Bala Muhammad da zargin zumbala kuɗin kwangila da kuma yanda albashin jihar ya ƙaru daga kimanin naira biliyan 5 zuwa biliyan 7. Shugaban PDP na Bauchin Hamza Akuyam ya ce batun albashin
bashi ya shafi wasu ma'aikata ne na bogi da gwamna Bala Muhammad ke bangaɗowa.
Har an fara kawo mutane, mutanen Bauchi sun sani, su waɗannan da suka kakara yan Bauchi ne sun san me faru. In Allah da ba ya tsaya da suka gama wannan abubuwan da suke za a fidda ainihin nawa ne kuɗin albashin zuwa Bauchi. Shi gwamna da ya zo bai yi abun da ya tarar abun da ya gada daga wajen gwamnatin ta wuce, shi ya ci gaba, amma ya fara cewa dole a ƙwace waɗannan abubuwan na ma'aikatan bogi, kuma ya sha faɗa a ko'ina. An yi bora, an yi magana da kowa ji. So me mutum ko zai zo na yana wani maganar yana talla don a san shi a ce shi yana bin kadin wani abun nan ko kawai abubuwa ne na 'yan siyasa duk abin da ka tashi ka yi ba za ka jojin jama'ar ka yi bai ka taho da gari ka yi.
A nasu bangaren masu korafin ta bakin kakakin su Salihu Umaru Alkaleri sun buƙaci EFCC ta zuba ido kan gwamna Bala Muhammad da yadda yake sarrafa dukiyar jihar.
Ta sa katangan karfe tsakanin dukiyar mutanen Bauchi wanda gwamnati ake basu daga federal government da kuma inda ake samo kuɗi na halal na jihar Bauchi, a sa katangar karfe tsakanin wannan kuɗaɗen da kuma gwamna Bala Abdulkadir Muhammad yadda yake kashe kuɗin ba bisa ka'ida ba. Muna da hujjoji da yawa wanda kuma mun gabatar da su ga hukumar EFCC ta kasa domin ta duba ta gani ta san ai menene ka'ida kuma menene ba ka'ida ba. Shi kansa Bala Kauran gwamnan jihar Bauchi ai yana sane da cewa idan ya kashe kuɗi ba bisa ka'ida ba shi ma ya sani, ai laifi kaman tudu ne kowa yana gani, so shi ma ya san cewa ba akan ka'ida yake kashewa ba. Shi da kansa ya ce tunda ya hau mulki ya samu ana biyan albashin gaba ɗaya na jihar Bauchi ana biyan biliyan 5 ne da ɗan kai. Ya ce kuma bai ɗauki ma'aikaci ko guda ɗaya ba yanzu. To amma yanzu albashin jihar Bauchi kawai ya kai biliyan 7 da wani abu. Me ya faru? Ba pensho ake biya ba, ba galibi abubuwa ba sa tafiya daidai. Albashin ma akwai wanda suka yi wata 5 ba a biya su ba. Sai a dinga fakewa da wani abu, shi verification. Yau a cire sunayen wayannan, GB a cire su, wancan watan a cire sunayen wayannan. Wahala dai gashi nan kala-kala. Domin haka muke son a duba a yi ma mutanen Bauchi adalci. Wayanda yake aiki tare da su, su ba su da immunity. Idan an tabbatar da abin da muke faɗa ga hujjoji bayyanannu, to lalle a hukunta su saboda ya zama darasi ga na gaba. Mun san EFCC da yin adalci za ta yi mana adalci ta sa katangan karfe tsakanin kuɗaɗen mutanen Bauchi da kuma shi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad. Ma'aikatan da ake cinye musu kuɗi ba a ba su albashi, ai akwai MPDP wanda ma jam'iyyar da take mulki a wurin ne. Ba maganar siyasa ba ne, magana ne na arzikin mutanen Bauchi wanda ake kashewa ba bisa ka'ida ba.
A nan Hamza Akuyan ya ce ya tabbatar EFCC sai ta yi bincike kafin ɗaukar kowane irin mataki.
Ba wuce ce wai matsayin kai faɗa ruwa ma'aikaciya ta har makura. Wannan maganganun da suke yi yanzu ne suka samu damar yi saboda an ga ana aikin. Suna da gaskiya su faɗa maganar da muke shi ne, mu muna ganin siyasa suke so su kawo. Wurin sunan jihar Bauchi ne su zo jihar Bauchi moruwa ne ta mana ko? Kuma iya su zai har ba wata zai ta abu ta shiga abu da kawo ne. Ita ma ta yi bincike irin nata ai kafin ta fara wata maganganu. Su Allah kai mu tunda sun kai mu jira mu ga mun da su ce.
Jihar Bauchi dai na daga cikin jihohin Arewa maso gabar da kan samu sauyin gwamnati ta hanyar yanda 'yan jihar kan iya juya baya ga wanda suka zaba idan yayi abin da ya bata musu rai. To kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro. Ga Binta S. Yaro da shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adaina Shan Kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama na kashi na ƙarshe, a hirar da wakilin muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Nigeria ta gudanar tare da kungiyoyin Young Ambassadors da na Northern Nigerian Women Initiative, za ku ji shawarwarin da suka bayar domin ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta miyagun kwayoyi. Bari mu koma ga Madina.
Bari zo gare ki Hajja Zainab, ke kuma bayananki na ƙarshe domin lokaci ya kawo jiki.
Wannan batun harkan kwaya da ganye ba aikin gwamnati bane kaɗai. Kowa dole ya tashi tsaye ya ga da cewa mun yi abin da ya kamata. Idan ɗan wani na sha ya zama ɗanka ne ke sha. Saboda a da yanda muka sani a nan Najeriya, tarbiyyar da yaro ba aikin iyayen da suka haife shi bane kaɗai. Tarbiyyar da yaro aikin kowa ne. Kuma kakka ce wai idan ka tura yaronka makaranta, tarbiyya malami ne zai taimaka. A'a. Ko me kake nema a duniyan nan, ɗan nan da ka haifa amana ne aka baka. Ka lura da ɗanka, ka lura da ɗan wani. Idan muka yi haka nan sai ka ga da cewa aikin da gwamnati take mu ma za mu so mu taimaka ma gwamnati. kuma mu taimaka ma kanmu, saboda idan ƴaƴanmu suka yi kyau Najeriya ne ta yi kyau, idan ƴaƴanmu suka lalace Najeriya ne kuma abinda wanda za a yi madariya. A ce ka tashi ka wayi gari, a ce matasan ƙasar gaba daya suna cikin kwaya, to ai tashin hankali ne. Kuma matasan ma a ce ƙananan yara already wanda suka
daga shekara 10
daga shekara 10 masifa kenan ba karami ba. Sai sa nace muna
shekaru 10 na suna yan primary ko
yan primary, to sai sa nace ba coronavirus ba, muna cikin drug pandemic tunda gabaki daya ba Nigeria kadai bane, duniya gabaki daya. Amma an ce charity begins at home, ko me zaka fara daga gidanka zaka fara. Burin mu shine mu ga da cewa yara matasa su da kansu zasu zo suna wannan yakin, saboda a daina amfani da su as yan ta'adda, a daina samun yawan fyadi ma mata, a daina samun yara yan mata suna samun cikin da basu shirya ma ba, a daina samun yara yan mata su gudu daga gida su je su zama karuwai. Abubuwa da yawa, sata, cultism, idan muka iya wannan
ne a garkuwa da su da samu kuɗi,
duk wannan saboda kwaya shike jan yake sa wa'annan illolin. Kungiyanmu yanda Rejoice ta faɗa shine ba wai muna da kuɗin bane, amma idan kana da niyyar taimakawa wanda kaga yana abin arziki sai ka taimaka mishi. Idan muka samu wannan taimakon, mun san da cewa wannan yaron matashi da ya fara wannan abin, idan aka taimaka mishi wani koda shawara ka bada taimako ne, saboda su yaran nan suna ganin da cewa idan ba a taimaka mana ba, idan iyayenmu ba za su jimu ba, saboda matsalar da muke sama ba ma son mu zauna mu saurari ƴaƴanmu. Kakka ga da cewa yaro ya karami
dan ka haife shi,
dan ka haife shi, saboda idan kika lura ai idan kika je kasashen Turai, yaro tun daga shekara 5 yake zama milonia. To amma mu nan idan yaro ya dauko yana da
ba ma gina basiran ƴaƴanmu,
wa basira yaro in yazo da basira ba ma gina basiran ƴaƴanmu, sai mu ga da Allah me ai yaron ne zai me ya sani. Yau kai ni fa tun kafin a haife uban ka ma nake shan ƙwayen nan, me zaka ga mu? To su kuma suna son su ga da cewa idan suka zo mu ma iyaye mun ba su goyen bayan, mu nuna musu da cewa wannan abin da kuke is good, ai za mu iya mu taimaka, yana da kyau, bari a taimaka muku. Duk yaran da muke sama as ambassadors, muna tabbatar da cewa akwai babba da zai samu
zai sa ido. To me ya addressin ku?
Mu addressin mu na nan Abuja, wanda yake muna da mutane a Kaduna, Niger, Kebbi, Sokoto, amma a nan Abuja muna Garki Mall, Garki 2, suit M is 107.
Ba ku da yanar gizo, addressin yanar gizo?
Yanar gizon mu shine www.yadai.yadai is yaadai.org, www.yade.org. Email dinmu is info.yade@gmail.com. Mun gode Hajiya Madina da wannan
taimako. Muna godiya mu ma wallahi da kuka yadda kuka zo mana zauren watsa shirye-shiryenmu da ke nan babban birnin tarayya Abuja na muryar Amurka, domin taimaka wajen wayar da kawunan al'umma da faɗakar da su akan wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen ƙwayoyi masu sa maye, masu ɓata yara, masu ɓata iyayensu. Mu ma muna godiya ƙwarai da gaske, da fatan nan gaba mun gayyace ku za ku sake zuwa mana wannan shiri.
Insha Allah za mu dawo.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ta gabatar daga Abuja a Najeriya. Ni Binta Esero da na haɗa shirin nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu sake kawo muku wani sabon shiri.
Babangida Jibrin, shigo ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Ne ta jaridar The Nation ta bayyana cewa yanzu aka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ministocinsa da su koma jihohinsu na asali, da nufin ba da baki da wajen kawo ƙarshen rigimun da ya kunno kai sakamakon zanga-zangar neman kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta SARS. Jaridar The Nation ta ruwaito ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu na shaida gwamna Muhammadu Badaru na jihar Jigawa a birnin Dutse, cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarce su da su koma jihohinsu na asali domin ban baki da kuma ganawa da shugabannin addini da na siyasa da na al'umma wajen kawo ƙarshen tashin-tashinan da ke ci gaba da kunno kai a jihohin kasar daban-daban. Jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka dai mazauna karamar hukumar jihar ta Arewa da karamar hukumar jihar ta Kudu sun yi watsi da dokar hana yawo na sauya 24 da gwamnatin jihar ta saka, inda suka sake mamaye wani rubun aji abinci na gwamnati, inda kuma suka ci gaba da wawashe kayayyakin abinci da suka hada da shinkafa, taliya da kuma sauran kayan masarufi da aka shirya domin rabawa a lokacin da ake fama da cutar coronavirus. Ita ma jaridar Baga ta ruwaito gwamnatin jihar Kaduna ta sanya dokar hana yawon na sauya 24 sakamakon dramikiya da wasu al'ummar jihar suka yi wa wasu gurare da aka ajiye abinci. Kwamishinan cikin gida da kuma tsaro na jihar Samuel Arua ya ce gwamnati ta umarci jami'an tsaro da saka ido da ganin an bi doka da oda. Jaridar The Nation kuwa ta ruwaito wani dan majalisar dokokin jihar Lagos ne da cewa wasu zauna gari banza sun yi dramikiya a gidansa da ke Ikorodu, inda kuma suka wawashe kayayyakin da ke cikin gidan, sai kuwa da takardunsa na shaidan kammala karatu da fasfo dinsa da na iyalansa da sauran kayayyakin abinci. Su dai masu kwashe irin wa'annan kayayyaki sun bayyana cewa abinci ne da aka tanadar wa talakawa aka boye a wasu gurare da gidaje na manyan mutane. Har da yau muna jaridar da dace inda tarwato kungiyar kare haƙƙin musulmai ta Najeriya More bayan Allah wadare da har-haren da aka kai gidajen jaridu da talabijin a birnin Lagos da suka hada da gidan jaridar The Nation da kuma TBC da Lagos Television da kuma cibiyar kungiyar 'yan jaridu a lokacin zanga-zangar da aka yi na kawo ƙarshen fadadarar SARS. Har ila yau jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar nan da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma tattalin arziki SARAF da cewa yanzu haka ta shirya domin gabatar da ƙara a hukumar hana cin hanci da rashawa ta ƙasa ICPC, inda za ta kai ƙarar wasu jihohin Najeriya bisa zargin da ake musu da ajiye kayayyakin da ya kamata a ce an raba wa al'umma a lokacin da aka yi fama da cutar coronavirus. Mataimakin director kungiyar ta SARAF Kolawale Oluwadere shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 7,300 da suka wuce, an samu karuwar yankewar kwayar halitta a cikin jini a tsakanin mutane da ke zaune a yankin Bahar Rum a Afirka, bangare da cutar malaria ta fi yawa. Mutane da suke da matsalar yankewar kwayar halitta a cikin jini sun fi warkewa daga malaria, wani nau'i na rayuwar al'umma. Amma mutane da aka haifa da waɗannan kwayoyin halitta, ɗaya daga ɓangaren uwa ɗaya kuma daga ɓangaren uba, ka iya kamuwa da ciwon sikila. Kwayar jinin halittarka yana da fasalin sickle ne ko CHA a magudanar jini, kamar yadda Brett Giroy, likitan yara kuma admiral a rundunar sojin Amurka ɓangaren asibitin kula da yara, wanda yanzu yake mataimakin sakatare a hukumar lafiya a Amurka sashin kula da lafiyar al'umma, ya bayyana. Zai iya kasancewa wasu dalilai ne za su zunguro ko kuma ba shiri, kuma haka na iya haddasa matsaloli sosai.
Some of the things you see in early childhood are severe pain crises where children are in extreme pain in their bones or in their
wasu abubuwa da kuke gani a farkon yaranta shine ciwo mai tsanani, inda yara ke fuskantar raɗaɗi mai tsanani a cikin ƙashinsu da jikinsu da sauran jikinsu. Za ka iya samun mutuwar ɓarin jiki da shi. Yana iya kawo lalacewar wasu gaɓoɓin jiki da garkuwar jiki. Kuma wannan kashe garkuwar jikin yakan faru ne tun da wuri. Saboda haka, yaran da ke da wannan matsalar kan mutu daga kwayoyin cutar idan ba su samu kulawa sosai ba cikin sauri. Kaso 75% na cututtuka na faruwa ne a Afirka yamma da Sahara, inda a kowace shekara ake haifar yara kusan 300,000 da cututtuka. Kaso 80% daga cikinsu suna mutuwa kafin su kai shekaru 5. Duk da haka, ba a fidda zuciya ba. Ana buƙatar ɗaukan mataki ne ƙalilan, a cewar admiral.
If we can screen, newborn screen, to identify which child is born with sickle cell disease.
Idan za mu binciki jariri sabon haihuwa domin gano wane ɗa ne aka haifa da cutar sikila, kuma mu ba shi kulawa na farko. Da zarar an yi haka, za mu ceci yara 9,000,000 nan da shekara ta 2050 a duk faɗin duniya. Wannan shi ne mataki na farko. Na biyu, yara na buƙatar kula da lafiya mataki na farko, wanda ya haɗa da allurar rigakafi da maganin kashe ƙwayoyin cuta penicillin don kare kamuwa da cututtuka. Na uku, domin rage kaifin cutar a cikin shekarun, suna buƙatar a warkar da su da hydroxyurea, wani magani mara tsada amma kuma mai inganci. Daga ƙarshe, dole a ba su kulawa don ciwon da suke ciki. Wannan ba zai warke ba don kanshi, inji Admiral Guerrero. Idan muka kawar da kanmu, ba abin da zai canza. Amma idan muka mai da hankali akan abin da ya kamata a yi, abin da mutane suka buƙaci su yi, to za mu iya kawo sauyi a duniya baki ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sharhin muryar Amurka kenan yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim da na jagoranci shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bisalam.